da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage.
Tare da ni Amina Buhari Auna.
Duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 2 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan cututtukan kyanda da hangum.
Tunda na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba, kuma ya kasance ya zo da karan kwana yarinyar ta rasu domin da kyandan ya zo ya same ta, gaskiya ya mata illa sosai.
Kwayoyin cututtukan kyanda da hangum suna da matukar illa ga yara da ma manya, kuma tana da saukin dauka da saurin yaduwa, kuma har yanzu babban matsala ce a duniya baki daya. Shi yasa a yau zamu gayyato likita yayi mana karin bayani akan waɗannan cututtuka.
Ku kanku masu sauraro zamu ba ku dama domin ku yi kira ku yi tambaya ga likita. Number da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus 1 2 2 2 2 5 5 5. Amma yanzu bari mu fara da jin ansoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da cututtukan kyanda da hangum, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Yunusa Tanko Bani Imbaka, inda ya ce shirin yau da gobe da fatan za ku gayyato mana ƙwararren likita wanda zai mana bayani akan wannan cuta filla-filla, mu tashi lafiya.
Sai amsa ta gaba ta fito daga Kadora Digaga dan Fulani Warji da Yahaya Danno Azare tare da Salisu Mai Shinkafa Songs tare da Umar Gambaki, dukkansu inda suka ce salam yau da gobe. Hakika cutar kyanda da hangum cuta ce dake wan kama yara matasa, sai dai mu ce Allah ya kare mu, amin.
To sai kuma amsa daga wurin engineer Isa Sadam Allero daga jihar Kebbi, shi kuma ya ce mana hakika cutar kyanda da hangum cuta ce dake yawan kama yara, Allah ya sa mu dace.
Sai daga Sani Baba Wuro na Fada Gombe, inda ya ce salam filin yau da gobe, cutar kyanda da hangum miyagun cututtuka ne masu lalata fatar jiki, Allah ya raba mu da su, amin.
To sai kuma Sa'idu Sabo Ai, shi kuma ya ce mana salam, abinda ake nufi da cutar kyanda cuta ce dake kama mutane a lokacin zafi, amma ita kuma cutar hangu ban san yanayin wannan cuta ba, sai dai zan saurari masana harkar lafiya da za ku yi hira da su domin sanin yanayin ita cutar.
Sai Sani Mai Lange-lange Ya Wuri, inda ya ce a iya sani na dai ciwon kyanda na zuwa ne da kuraje, shi kuma ciwon hangun yana karkata da mummuke ne.
To sai kuma amsar Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya, shi kuma yace salam filin yau da gobe, hakika cututtukan kyanda da hangum cututtuka da suka fi kama yara kanana ne kuma a lokutan zafi, Allah dai yayi mana tsari da wannan cuta, amin.
Sai daga Ibrahim Lara Gapta KKM daga jihar Jigawa, inda yace yau da gobe Allah yayi mana maganin kowani irin cuta a duniya baki daya, nagode ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar Fatima Abubakar Ayuba Mahangi, ita kuma tace ni dai kam na san kyanda domin yayi sanadiyar rashin kafar kane a wurina, Allah yayi mana tsari da ita.
To amin Fatima. Sai daga Adamu Muhammad Mai Nasara Nasarawa da Mansur Baba Wuro na Fada, inda suka ce munanan cututtuka ne masu hadarin gaske da ya kamata mutum ya rika taka tsantsan da su.
To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar Dan Zango, shi kuma yace To, cutar kyanda da hangu mun santa da saurin kisa.
Sai Yusuf Liman Sansan inda yace yau da gobe kyanda mugun ciwo ne, Allah ya kare yaran mu daga ita.
To sai kuma Sanusi Ishaq Adam Tiwada, shi kuma yace yau da gobe muna dadda akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani game da waɗannan cututtuka.
Sai Lawali Manchester Kamba inda yace to ciwon hangun yayi kama da ciwon daji, irin mai kumbura fuska da kuma ogaro ya fi kama kananan yara, ita kuma kyanda ta fi kama kananan yara. Allah ya sa mu dace, amin.
To sai kuma amsar Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, shi kuma ya ce yau da gobe ai har in mutu bazan taɓa manta da illar da cutar kyanda ta yi mini ba, domin ita ce ta zama silar rasuwar wani dan uwana. Ya Allah, ka kawar mana da cutar kyanda kamar yanda ka kawar mana da cutar kurkunu a doran ƙasa.
Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Ibrahim Muhammad Kwashi Urgun daga birnin Tudu, inda ya ce eh, kyanda wata cuta ce da ke yawan faruwa lokacin zafi. Alamominta sun hada da fesowar kuraje a jikin majiyaci da zafin jiki da jan ido. Bata cika samun mutum fiye da sau ɗaya ba. Cutar hangun kuma bani da masaniya a kanta, amma ina jin sunanta, a don haka zan dakatar da komai nawa da karfe 4:30 don samun ilimi akan waɗannan cututtuka.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar domin jin ta bakin jama'a akan waɗannan cututtuka.
Sunana Adamu Suleiman Jakusko. Eh to, kamar dai shi na kyanda na sani, saboda mukan kai yara asibiti kuma ana yi musu, kuma sukan biyo ma mutane har gidajensu ana yi musu wa'annan rigakafin. Amma kamar shi wancan na hangun, ni ban ma taɓa tunanin ana yin rigakafin shi ba, sabila da ko kwanakin baya haka da ya wuce akwai dan wani makoci na da ya samu wannan matsala na hangun din. To amma dai muka kai shi dai chemist nan kusa da mu, sai suka bashi wasu magunguna, kuma da ya sha cikin yardan Allah, Allah ya sa ya samu lafiya. Amma ni ban taɓa sanin ma ana yin rigakafin hangun ba.
To a matsayin ku na iyaye, ya dace idan yaro bashi da lafiya a kai shi chemist?
Eh to, ai chemist dama kaman wajen shan magani ne, kaman mataki ne na farko. Idan yaro bai da lafiya, daga farko zaka kai shi chemist. Wataƙila in ya duba ya gani zai iya ce maka a to me yake damun shi da sauransu, dan idan ka je akwai dan abun da zasu dan gogoda mutane da sauransu, kuma zasu gaya maka, zasu baka shawara. Idan na bada magani ne zasu iya ce maka to ga paracetamol ko kuma ga wani magani ka fara sha tukun. Daga nan idan baka samu lafiya ba zasu ce maka ka je asibiti.
To akwai cutar da ake kira rubella, wasu sukan kira ta waƙendar mutanen Germany, wato a turanci German measles. Ka san ita wannan cutar?
A gaskiya ban santa ba.
Sunana Halima Abdurrauf. Kin san rigakafin kyanda, hangum da kuma rubella, wacce a turanci ake kira da MMR vaccine?
Eh, na san shi kwarai, amma sabida ba yara gare ni ba zan iya cewa ga amfanin su sosai ba, sabida dai an san komai idan aka yi rigakafi yafi muhimmanci, amma dai rigakafin ba wai na san shi sosai bane sabida ban da yara.
To wani jan hankali zaki akan ma muhimmancin rigakafi?
Rigakafi kowa ya sani abu ne dake da muhimmancin gaske, sabida idan aka yi rigakafi musamman wa yara zai hana su kamuwa da cututtuka masu saurin yaduwa. Misali sai kiga an haife yaro idan ba a mishi rigakafin da ya kamata ba tun daga aka haife shi, wadda ake yi daga suna wata ɗaya zuwa shekara ɗaya da wata shida ko zuwa biyu, sai kiga yaran suna yawan ciwo sabida basu yi rigakafin waɗannan cututtuka da ke saurin yaduwa ba. To akwai muhimmanci sabida zai kawar da abubuwa da dama, cututtuka da dama.
Sunana Hajiya Rabi. Kin san rigakafin kyanda, hangum da kuma rubella, wanda a turanci ake kiranta MMR vaccine?
Sosai na san su, saboda an ma yara na.
Dama shin kina bari aiwa ƴaƴanki rigakafi ne ko kuma sai da kika nemi masaniya akan wannan rigakafin?
A'a, ban nemi masaniya ba, amma dai na sani saboda an haifi yara a gabana, kuma na gani, kuma na sheda, kuma nima da nazo ton ina yazo nima na ce to ya kamata a mayara na saboda lafiyar su, saboda shi wannan rigakafi is very very important kai mayaro, a iya ilimin ka da kuma iya sanin ka da kuma ganin yanda ya faru da wasu.
Na'am. To kin taba ganin yaran da cutar rikenda ta kama su ko ta musu wani wani illa?
Gaskiya na gani kuma ban ji da dadi ba saboda iyayensa sun sha wahala kuma duk barin aje ayi rigakafin ne ya kawo haka.
Wani jan hankali zaki wa ƴan uwa mata domin ganin suna yadda dan ba kowa bane yake da wannan kiga ya yadda ko kuma wani lokacin tunda rigakafin yara sai kiga an fara daga wata 6 ko sati nawa sai kiga an gaji an daina zuwa wani jan hankali zaki wa mata.
Halin gaskiya zan ja hankalin mata waɗanda ba sa yin rigakafin nan su je su wasu kuma rashin ilimi ne kuma ya kamata kaman masu kiwon lafiya din ya zamana suna zuwa kaman suna kokari ba sa kokari ba suna bi gida wasu suna boye ƴaƴan su wasu suna cewa ba su da yara to yana da kyau iyaye su san muhimmancin wannan rigakafi saboda idan har kai saki ba a madanka ba to babban illa ce a gare ka abinda zaka kashi sai ka kashe ninkin ba ninkin in ma har an samu kan cuta.
Suna na Zainab Muhammad Bununu.
Shin kin san rigakafin nan da ake cewa MMR?
Kwarai da gaske na san shi kuma na san amfanin sa dan ina yi wa yara na wannan rigakafi domin akwai lokacin da na samu kuskure haihuwa na farko da ban yi wannan rigakafin wannan cutan kyanda ba kuma ya kasance ya zo da karan kwana yarinyan tara su domin da kyandan ya zo ya same ta gaskiya ya mata illa sosai so shine ma sanadiyan mutuwan ta to baya ga haka sai yara na baya kawai ina kokari kowane irin rigakafi da ya kama a yi wa yara ina yin shi gaskiya yana da matukan amfani
tunda kin rasa yarinya ma sakamakon rashin yin rigakafin akwai wani dan wayar da kai da kike yin wa ɗan uwa mata domin ganin cewa sun bari an yi ma yaran su alluran rigakafi musamman ma na kyanda da wato hangum da kuma rubella
kwarai da gaske a koda yaushe musamman ma yanda tunda ya same ni musamman masu haihuwan fari wanda suke karkara kuma da wanda suke cikin gari to nakan wayar musu da kai da cewa akwai wani cututtuka da yake komo a yake zuwa ya samu yara daga baya dan haka su kokari su rigakafin ba wai zai hana bane amma in cutan zata zo da sauki kuma za a samu hanzarin magance ta amma idan cutan bata samu rigakafi ba to tana yin illa wa yara dan gaskiya yawanci kaman masu haihuwan fari su ne suka samu suke da irin wannan sakacin amma kaman wanda ta saba haihuwa ta san ka'idodin kuma tana bin shi yanda ya kamata domin nima illan da ya mun akan haihuwan fari ne amma daga baya da nazo na samu wayon kai ina cin moriyan abun sosai saboda haka a da din ma kuma akwai karancin wayar da kai din kuma da sha'ani na yaranta amma idan har aka tsaya aka wayar da kai aka nuna musu ga illan sa kuma ga amfanin ga illan rashin yin rigakafi din sannan kuma ga amfanin sa so gaskiya kowa ba wanda zai haifi da ya ce yana so ya bar shi dan yazo ya wahala ko kuma ciwo ta kama dan yazo ma ya rasa shi gaskiya dan haka wannan rigakafi yana taimakawa sosai wa iyaye
sunana Aisha Ibrahim Ganyama ina da masaniya akan cututtukan amma da ita rubella ban ma san ta ba sai dai ita measles da hangum na san su muna bari ayi musu muna kai su immunization tun suna yara ita measles a wata 9 kamar ake yin immunization dinta so da an musu yaran da muke da su ita rigakafin amfanin ta tana kariya kwayoyin cutar to in aka yi rigakafin koda ana yi a lokacin a cikin gari bai zama lalle yaro ya iya zama infected ba kuma sannan bai zama lalle in yayin ba ma zai iya yi amma kuma ba za ta zama severe kamar yanda sauran yaran da ba a rigakafi suke yi ba sun samu cutar
sunana Hanifa Muhammad ina da masaniya akan measles kan da kawai amma ni ban san ana yi wa hangun rigakafi ba da shi da rubella ban san ma su ana musu rigakafi ba a tunani na kawai dai na kyanda ne ni ban sani ana yi wa hangun wani rigakafi ba gaskiya ban ma san me ma'anar shi rubella din ba ni dai ana kai su asibiti tunda ana musu daga jarire akwai wanda ake musu a hannu da cinya na san ana musu wa'annan
sunana Bikisa Aliyu Sango to ina dai da masaniya akan rigakafi na cutar kyanda da kuma shi kan shi hangun ne amma ba ni da masaniya akan rigakafin cutar rubella amma taba jin sunan ta ba yawanci dai akan kai su amma wasu iyayen kuma ba su cika kai iyayen su ba ya danganta da wayarwa da jama'a da ake yi kai akan wayannan cututtuka idan mutane sun samu sani kuma sun samu wayewa akan wannan cututtuka zaka ga suna rigi wajen kai iyayen su asibiti akan a musu wannan rigakafi to akan samu illoli da dama gaskiya saboda shi yaro ko in ce yara ƴaƴan kulawa ne sosai to mutakar ba a samu an kula da lafiyar su ba da tsaftace su da komai su to dole za a samu illoli da yawa. Ita kyanda takan haifar da illoli, kaga wani lokaci a ce ta ki fitowa ta koma ciki ta yi waye yaro har ya kan rasa ran shi da sauransu. Wani kuma za ka ga dalilin wannan ya bata mishi fuska har ya kai ga girman shi wannan abun bai fita ba. Duk za ka ga akwai illoli, wani ta kama mishi ido, za ka ga ya samu matsalar rashin gani. Duk illoli ne wannan da yawa da suke haifarwa yara ta dalilin kyanda. Shi kuma kaman hangum din nan, wani lokacin kaman akan dauke shi wajen rashin tsaftace ko kofin da zaka ba yaron ka ruwa, ko kuma wani infection da ya taba yara. Amma dai gaskiya yin rigakafi wa yara yana da matukar muhimmanci.
Ina da masaniya akan rigakafin kyanda da kuma hangu, amma bani da masaniya akan rubella, saboda kusanci yawancin yankin nan babban da abin da ya fi damu mu kenan, mun nan Najeriya ko in ce arewacin Najeriya inda muke. Mafi yawanci muna kaiwa, wasu kuma ba sa kaiwa, amma wanda suka fi kaiwa sun fi yawa a dai wannan yankin namu. Don mafi yawanci wanda ba a kai su rigakafin su ne suke sanar da mu ma cutar ita kan ta, da a ce su ma sun samu rigakafin ba lalle bane cutar ta fito da har za mu san ta ma mu a gari. Wanda suke kai ƴaƴan su rigakafin, mafi yawanci za a ga ƴaƴan su ba sa kamuwa da wannan cutar. Kuma cuta ce wanda idan yaro ya kamu da ita, wani lokacin har fadar da ake yi da shi, saboda takan kai yaro ga halaka, takan gurguntar da yaro, takan nakasatar da shi. Wani lokacin yaro har ya iya daina magana, wani lokacin yaro ka gan shi harshensa ya kare, magana sa bata fita, wani ma ya daina ji kwata-kwata daga wannan rashin rigakafin na kyanda. Shi kuma hangun, wani lokacin za ka ga hangun ya fito a jikin yaro, wani lokacin sai ka ga ya zama TB, tarin fuka kenan. Idan hangun ya fito yaran aka je aka yi test a asibiti sai ga an ga cewa yana da wannan tarin. To Allah dai shike warakar da yara, kuma shike kariyar sa, amma shi rigakafin yana da muhimmanci ga jikin yaranmu gabaki ɗaya.
Sunana Wasu Muhammad Abubakar. Gaskiya ni ba ma ni da wani masani akan wata rigakafin wani cutar kyanda ko wani abu ne to da ya shafi mata. Ni ina namiji, ina zan yi wani kadama tunda kula da lafiyar yara ai yana wajen mata. Ni na koyon an tambaye ka za a je ne kai ka bada kullun ba tambaye ni ka ba shikenan ba me ya dame ni. Ina ganin mutane dai zan je koyon an ce wannan ko wannan ga mutum wani haba shi taku mura an ce hangum ne. Ni wani wasa ne tunanin ma ko naushin shi akai. Yayin da wani ma koyon na gan shi zaka ga an ce wannan aikin dace ta mai da shi gurgu ko ta rufe mishi ido da waye. Zan je ana fada. Amma tunda ban taba gani wannan kusa da ni wannan abin ya same shi ba ni kawai. Na dawo abin kawai dai gashi nan kamar labari. Ita amma da gaskiya da ganzi na tunanin ya kamata wata irin abu ne mai kyau tunda ga ana ta magana akan shi kuma ga wancan misalan da na gani. Daga yanzu zan zamto mutum mai kai yara na ana musu rigakafin da su kyanya da hangum. Har da ma shi rubelan ma duk da ma ban taba jin shi ba sai yanzu.
Tare da Dr. Abdul Aziz Tijjani Bako da ke nan Amurka. Barkanka da shigowa wannan zauren namu kuma wannan satin likita.
Yau ka barkanmu dai.
To, yau likita muna tattaunawa akan MMR vaccine wato mumps, measles, mumps and rubella wanda a Hausance zan kira shi kyanda, hangum da kuma zamu ce kyandan ɗan ƙasar Germany. Kyandan Turawa. To wani irin bayani zaka yi mana akan cututtukan da kuma muhimmancin rigakafin shi?
To farko dai shi ita cutar zamu fara da cutar ita measles cuta ce wacce take tana da matakar hatsari kuma tana samuwa a cikin mutane da yawa kuma tana da saurin yaduwa. Tana kashe mutane bila adadin. Akwai garuruwan da suka yi yaƙe ta suka yi kokarin ba da allurar rigakafi kuma sai ya kasance an rage saboda samuwar allurar rigakafi. Mutane da suke mutuwa da kamuwa da cutar sun ragu sosai. Ita cutar kyanda ita ce measles ana kamuwa da ita ne ta hanyar wani yaro ko kuma wani mai cutar ko yaro ko babba ya kamu da cutar ya yi tari ko ya yi atishawa ko kuma watakila wani bangare na majina ya zubar a ƙasa wani ya taba ya saka shi ma a hancinsa ko a wani wannan ɗin shi misali a hancinsa ko wani abu bai sani ba sai mutum ya kamu da wannan cutar. Waɗannan gaskiya su ne hanyoyin kamuwa da cutar kuma tana da sauƙin yaduwa. dan kamar idan mutum ba ya masa allurar rigakafi yaro ba ya masa allurar rigakafi ba idan da akwai mai cutar idan yara a cikin yara 10 watakila za ka samu guda 9 gaba daya da sun kamu da cutar saboda ba su da allurar rigakafi saboda haka allurar rigakafin tana da muhimmanci
to muna jin ka
alamunta kuma shine zazzabi ne yake farawa da kuma kaman kuraje a baki da kuraje a jiki sassan jiki duka waɗannan alamunta ne da suke nuna sannan kuma da ciwon ido da kuma kaman mura da tari da sauransu duka waɗannan alamunta ne ba wani magani guda ɗaya da zaka ce wannan maganin rubella ne ko kuma maganin kai kanda ne sai dai idan mutum ya kama aje asibiti a duba a babbashi wasu magunguna da vitamin A da sauransu hanya kare ta kuma mafi girma shine a dage akan hanyar dage akan yin rigakafin cutar
wato rigakafin allura kenan da aka yi
mutum allura rigakafi kwarai da gaske ita kuma cutar mumps ita kuma ita ma kusan hanyar yaduwar ta ɗaya ne amma ita bambancin ta shine tana kama kaman haɓar wadaran haɓar mutum abinda ake kira salivary gland sune abubuwan da suke musamman parotid gland abubuwan da suke haɗa yawu so wannan abubuwan za ka ga fuskar mutum ta kumbura gefen fuskar sa ka haɓa shi ta kumbura to shi alamun ta kenan sannan kuma ta kan dan taɓa yayan maraina wani zubin har ta kai ga watakila mutum ya musamman maza su rasa ba za su iya haihuwa ba da sauransu sai kuma ita cutar rubella yawanci gaskiya a cikin garuruwan turawa ta fi faruwa ita ma dai kaman wannan da take za ki ga tana akwai zazzabi din akwai kuma kuraje a jiki da sauransu
wato akwai bambanci kenan tsakanin shimizos da kuma rubella wato kyanda da muka sani da kuma kyandan turawa akwai bambanci
gaskiya akwai bambanci saboda ai ita wannan an fi samun ta a garuruwan turawa da wahala ta ganta a garuruwan ana samun ta a garuruwan da ya irin misali amma da wahala ganta a garuruwan Afirka an fi samun ta irin garuruwan turawa amma bambancin su zaki ga ba wani wannan bane ba shi ma dai da akwai zazzabi din akwai ciwon makogaro maybe da tari din da kuma su ma ainihin me ake ce mashi mai kuraje a jiki
To likita ina kuma so in tambaye ka shin akwai shekarun da idan mutum ya wuce ba zai iya daukan alluran rigakafin ba?
A'a, saboda ai ko da yaushe mutum zai iya kamuwa da cutar. Misali yara da manya kowa zai iya kamuwa da cutar idan ba a yi masa alluran rigakafi ba. Kuma cutar ta fi illa ga waɗanda suke misali 'yan ƙasa da shekara 5 da kuma waɗanda suke sun wuce shekara 30 idan ta kama su tana musu babbar illa waɗannan mutanen. Kamar yadda mu mutane yawanci muke tsammani kamar cutar yara ce amma waɗanda ba a yi masa alluran rigakafi ba sun suna yara kuma ba su da wani immunity to su ma suna da wannan da za su iya kamuwa da cutar.
To likita yanzu mun samu kira daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Da wa muke magana?
Wa alaikum salam. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To da wa muke magana?
To alhamdulillah kuna tare da Garba Sale ne likitan radio daga garin Agwa Bundo man jihar Nasarawa.
To Malam Garba ga likita nan menene tambayar ka?
To madalla to ina yi wa likita fatan alheri.
Nagode.
To madalla to anan tambayar da nake so in yi wa likita shine mu nan gaskiya ba shakka yanayin zafi yakan kawo ainihin ciwon kyanda shine ake kira bakon doro a Hausa ko
eh ina ga kamar haka
ne yawa to eh to na biyu kuma ciwon hangum din nan da ya masu yawa yana daga jikin wuya ne zuwa kai yake fita to don Allah shin likita ya zamu yi mu samu ainihin rigakafi na farko don karewa daga neman ainihin magani a wannan cutar dan mafi yawa yakan kama yara ne kware da gaske akwai wani mataki da zamu dauka na rigakafi na gida kafin a je asibiti nagode Allah ya saka mu da alheri da fatan za a tashi lafiya
yara idan aka dauki nauyin aka yi musu allurar rigakafi tun suna yara yawanci ana ba da shawarar a fara allurar rigakafin daga wata 6 wani zuwa su garuruwan kuma za wasu kasashen kuma daga wata 9 ne wasu daga wata 12 so idan aka yi wannan allurar rigakafin ta farko za a kara yin ta 2 kamar bayan wata 1 bayan an yi ta farko to wannan shine sahihiyar hanyar kare kai daga wannan cutar domin idan ta riga ta faru lalle kokari za a kai yaro asibiti da wuri saboda a san magungunan da za a ba shi lokacin da yake gida a yi kokari mashi ya sha ruwa sosai ya kare shi daga wannan abu idan yi masa cuta ko cin abu mara kyau da sauransu amma dai shi asibiti shi ne muhimmanci.
To likita ga kira nan na shigo mana daga Niger wa muke da shi daga jihar Niger. Salamu alaikum. Oh, to kaman kira daga Naija ya tsinke. To masu sauraro kada ku manta lambar da za ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. To ga wani kira nan daga Kano, wa muke da shi daga Kano? To madalla likita na sauraron ka. Me tambayan ka ga likita?
Yawa tambaya na shi ne, yawanci wannan kyandan ana yin rigakafi amma wani lokacin kuma yakan ƙara kama yara daga baya, ko me yake haddasa haka?
Ai allurar rigakafin su biyu ya kamata a yi. Akwai wasu yara waɗanda idan an yi musu allurar rigakafi ta farko za su iya kamuwa da cutar duk da an yi na farko, amma idan aka yi na biyun mafiya yawanci idan an yi kusan dukkan waɗanda suka yi samu aka yi musu biyu ba za su kamu da wannan cutar ba.
To da fatan wannan ya amsa tambayan wanda ya kira mu daga Kano. To ga wani waya kuma na shigowa daga Bauchi, wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Ina magana da injiniya Ambochi.
To malam injiniya, muna jin ka, ga ka ga likita, menene tambayar ka?
Yawwa, tambaya na shine ina da yara guda biyu wanda sun shekara kuma ba samu na jaka musu wannan rigakafin ba. Yanzu ina da halin da zan jiya musu rigakafin ko kuwa?
A sosai mako ya kamata lallai ka kai sai masa rigakafin, babu makara a cikin wannan, ko kai ma misali idan ka bincika ka ga ba a yi maka allurar rigakafin ba za ka iya zuwa a yi maka.
To likita, mun samu wani kira daga jihar Jos. Salamu alaikum, da wa muke magana? To mun rasa wanda ya kira daga jihar Jos. Likita, ni tambayata a nan ita ce, idan kamar aka yi wa yaro allurar rigakafi kamar sau biyu ta isa, ko kuwa akwai lokaci da ya kamata, ko duk shekara biyu ne ko ɗaya da ya kamata a dinga yin ta?
Gaskiya indai aka yi wannan sau biyun dukkan mafiya yawanci mutum zai samu cikakken kariya daga cutar, ba a buƙatar ta uku. Bincike da nuna cewa yin ta uku yana da mahimmanci ba, kuma bincike ya nuna cewa idan mutum ya samu wannan garkuwar ta jiki yawanci har tsawon rayuwar shi zai ci gaba da samun wannan garkuwar.
To ga wani waya nan daga Katsina, ina ga dai shi ne wayar mu na ƙarshe a yau, wa muke da shi daga jihar Katsina?
Uwar me daga nan cikin garin Katsina.
To likita, na jin ka.
Hello?
Muna jin ka.
Yana idan lokacin zafi ya zo, to cute tana abin ganin tana faruwa ne?
Likita, ina ga yana so ya ce idan lokacin zafi ya zo shi cutar tana daɗa bazuwa a wannan lokacin ne, koko a koda yaushe?
Ai, koda yaushe cutar za ta iya yaduwa, kawai abin da yake danganta shine yaya yanayin rayuwar mutane take. Idan ana cakuɗuwa a lokaci mai yawa, musamman kin ga lokacin zafi din ko sanyi haka, za ki ga irin wannan, idan ana cakuɗuwa a wuri ɗaya zai janyo adadin yawan masu cutar ya ƙaru.
To likita, sannan ni ina da wani tambaya guda ɗaya. Akwai illolin daban-daban ne idan cutar ya kama yara ko in ya kama manya, ko illar da ya ce?
Kamar yadda na faɗa na ce, a kowanne illolin iri ɗaya ne, amma kuma misali kamar waɗanda suke kasa da shekara biyar illar ta fi yawa a kansu, sun fi samun kamar long term complications. Sai kuma kamar waɗanda suke manya sosai, za ki ga su ma idan ta kama su da ƙarfi take kama su sosai.
To mun gode kwarai da gaske likita, lokaci ya yi yanzu da mai sallama da masu sauraro. Sai kuma idan mun sake gayyato ka, mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Bonsa Tufa da injiniyan mu na yau Mr. Peter Handley, tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa
Zara Aminu Fage,
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
Yo!